Masana kimiyya da fasahabi sun bayyana hakan ne a yayin taron karrama ƴan jarida waɗanda ke aiki tukuru wajen yaɗa labaran wayar da kan al'umma akan kayan abinci ƴan aure da ake taurayawa ƙwayoyin halittunsu kamar su dabba ko tsirrai ta hanyar amfani da dabarun fasahar zamani don yaƙar matsalolin ƙarancin abinci a Najeriya na zauren noma ta fasahar biotechnology reshen Najeriya. Wannan hoton haɗin gwiwa da hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ma'aikatan noma da raya karkara ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka fitar yayin nuni da cewa tsakanin watan Yuni zuwa Agustar shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 19.4 ne suka fuskanci ƙarancin abinci a faɗin Najeriya. Ta yaya masu ruwa da tsaki ke ganin ƴan jaridu za su bada gudunmuwa wajen wayar da kan ƴan ƙasa a game da yin amfani da kayan abinci ɗan aure? Shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gombe Farfesa Umaru Fati ya yi ƙarin bayani.
Ayyukan ƴan jaridu a wannan fanni shi ne za su taimaka su fahimtar da jama'a sannan su ƙara musu ilimi su fahimci me ake nufi da GMO sannan a fahimci me yasa yanzu idan kika duba al'ummar Najeriya ku luka ruwa musu yanzu ana zargin cewa nan da shekara 20 za mu fitar da miliyan 100 a duniya kuma ƙasan da muke da shi da kuma irin yayin noma da muke yi ba zai isa ya ba mu abinci da jama'a mu za su ci sannan har mu samu nasarwa a ciki da kuma waje ba saboda haka dole ne a sami sabbin hanyoyi da kuma sabbin dabaru na yin noma a sami abinci da shirin dole ne a ɗauki irin wannan dabaru domin yanzu duk duniya da magana da ake.
Dr. Rose Maxwell Gidado da ke zaman jagorar sauran kula da aikin noma ta fasahar biotechnology reshen Najeriya ta yi bayani akan aikin su a OFAB.
Muna aiki da ƴan jarida muna ba da ganyarwa na wannan fasahar da muke yi wanda yake taimaka manoma yana samo dantattu ire-ire wanda yana kawo musu amfanin gona sosai. GMO kayan abincin ƴan aure kuma yana da kyau sosai manoma sun samu wannan ire-iren sun samu na auduga sun samu na wake ne da aka inganta ta wanda ƙwari ba su dame ta ba. Mutane sun fara kafa an manoma da su kai wannan wake wannan shekara ta biyu kenan. Wani kan yanzu a gida na sai nake ci nake ce da mai gida nake ce da ani kuma muna jin daɗi ba bambanci sai dai kawai dai an yi wannan abu don a taimaka a manoma su samu amfanin gona sosai. Ƙwari nan kuma a kore su.
Masanin kimiyya a fannin amfani da fasahar zamani wajen inganta aikin noma na biotechnology Malam Abdulrazak Ibrahim ya kwantar wa ƴan Najeriya hankula.
Waɗannan kayan abinci akan yi amfani da kimiyya da fasaha wanda aka riga aka tabbatar da su kafin a yi su. Saboda haka ba wai mutum ɗaya ne zai zauna a cikin gidan zai yi bincin shi wani zai haɗa a duba shin ya yi daidai don wani lokacin ma a ɗaya sai a koma ɗakin gwaji har ya fito kafin ya zo hannun ko manoma ko kuma waɗanda ke amfani da shi kuma aƙalla akan samu wajen shekara 13 kafin a ce daga lokacin da mutum yana ɗakin bincike fara tunanin ga kayan abincin da zai kamata a yi kara ko a aure sai zuwa lokacin da za su fito a ce ga shi nan manoma suna iya amfani da shi. Al'umma ta mata ta yi shi kimiyya da fasaha ne ke ƙarƙashin waɗannan kayan abinci a kai. Faɗakar da za a yi shi ne ƴan jarida waɗanda yake suna da alhakin ɗaukar bayanai waɗanda suke suna da sauri irin na kimiyya da fasaha. Fassara su mai da su zuwa wani yanayi da al'umma za ta fahimta.
Dorcas Bello ita ce gwarzuwar ƴan jarida a Najeriya da ta sami lambar yabo da kyauta na ƙasa baki ɗaya na OFAB a wannan shekara.
Da farko ina cike da farin ciki. Na biyu ni dai na yi aiki na ban san cewa zai kai ga haka ba. A kulla yomi idan muka fita za mu yi aiki. Muna ƙoƙarin sa duk iya ƙoƙarin mu da zuciyarmu muna zata cewa mutane za su ji. Amma har wani ya yi tunani da wa ɗan aikin da kake yi har zai ba ka girma haka ina cike da farin ciki. A cikin aikin da na yi da ya bani wannan girman na ci wannan wake kuma da ina ci ni ba san ko zan yi rai ko ba zan rayu ba ni dai kawai na ci na ce su tun da su sun ce daidai ne kuma mun yarda da su bari in nuna wa mutane cewa su ma za su iya ci.
Kayan abinci ɗan aure wato GMO su ne samfuran abinci waɗanda masana kimiyya ke sauyawa ƙwayoyi ko fasalin halitta ta hanyar amfani da dabarun fasahar injiniya na zamani wanda mutane da dama suka yi imanin cewa abincin GMO na da illa ga lafiya. Sai dai masana kimiyya sun ce babu illa ga lafiya da aka tabbatar a halin yanzu. Ima Abdulrauf, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.